أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات. أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات. علام الخفيات قاضي الحاجات. والصلاة والسلام الأتمان على أكمل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا الله سبحانه وتعالى دي قدر تامر حقوها أولنا يمتنا الحميشي يومنا 30 شكرة دبو قيادة تاريخه 40 هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda haka in ya dacewa 7 ga watan 3 miladiya ta 2019. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin Ahkamul Janaizi wa Bid'uha na Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wannan zai zama darasi na 4 a cikin wannan littafi. Sati da ya gabata mun tsaya inda malam yake magana akan wastauhaytu ترتيبه من الواقع فافتتحه بفضل بفصل كما مال سي بودي شي ده وصف فصول كما هكا. نهرقو ما يجب على المريض ميكي واجبي اكن متمن ده بايد لاهيا من الرضا بالقضاء والصبر على القدر يا يردا اكن ابن الله يا قدرتا مشي كما يي حقوري اكن هكن وترك تمني الموت كما يبر غورچه غورچه ايدنا نيمن متوا wa ada'il huquq kuma yayi kokari ya bayar da dukkan wani abun da ya tabbatar da cewa haƙƙi ne akan shi haka kuma wal wasiyatu wal ishhad 'alayha yayi wasiya kuma ya sanya wasu su zamanto a matsayin shedu akan wannan wasiyar kenan mun karanta gabbai guda 4 yau zamu tashi gaba ta 5 malike ta summa ma yajibu 'ala aqaribil mayyit summa ma yajibu 'ala aqaribil mayyit malice sannan kuma zan zo in yi bayani akan abin da ya shahi abin da yake wajibi ala akan aqaribil mayyit makusantan mutumin da ya mutu me yake wajibi akan su minas sabari na daga hakuri war ridha bil qadari da yarda da abin da Allah ya kadarta wal istirja ko kace wal istirja'i lana hamzatul wasli wal istirja'i haka kuma da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malika cha wa ihdadil mar'ati ala zawjiha kuma zan zo in yi bayani akan abin da ya shahi yanda ya kamata mace ta yi ta kaba akan mijinta kenan wa ihdadil mar'ati ala zawjiha kalimatu al ihdad shi ake cewa ta kaba kenan ya ake yin shi a addinance saboda shi ma akwai abubuwa da yawa wanda suke na bid'o'i wanda ka sa a ciki bayan shi malai yake cewa summa sannan kuma abu na 6 ma yahrumu alaihim miye yake zamantowa haramun akan su makusantan mutumin da ya mutu alaihim akan su su waɗanda suke da wannan gawa miye yake haramun akan su malice tun daga magana akan minan niyaha abinda ya shahi ihu irin na kukan mutuwa wa darbil hududi haka kuma da bugun kumci kenan mutum ya rika marin kanshi yana marin kanshi wadda alama ce cewa ya ji zahin mutuwa kuma an ka lura za ka ga mata suna haka haka kuma wa shaqqal jiyu da abin da ya shahi tsaga aljihu sai su riga tsaga aljihu su ma'ana wanda yake sababin wanda yake ba su yanzu babu shi kamar ka ga kokarin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai a riga tsaga aljihu nuna cewa fa su waɗannan mutane yanzu ba su da wani katabus kuma arzikin ta inda yake shigowa ya tsaya wa shaqqal jiyubi wa ghairi zalika mala yake cewa da ma wasu abubuwa makamantan wannan wanda yake haramun akan makusantan mamaci su yi kana aihi alal manabir kaman ba da shelanta mutuwan shi a saman minbarori a ce a saboda dan ajin tabarkalla ne ayi ta ba da cigiyar mutuwan shi a saman minbari wanda duka malam zai zo yi magana akan wannan malace summa sannan kuma abu na 7 abin da zan yi magana akan shi an-na'yul ja'iz an-na'yu al-ja'iz wani irin shelanta mutuwa ne wanda ya halatta wanda addini ya yarda da shi summa sannan ko abuna na 8 malike ta alamatu husnil khatimati alamomin da suke nuna kyakkyawan karshe husnul khatima shine kyakkyawan ƙarshe. Bi ma'ana daga wani yayi mutuwa iri kaza, to walin nan ana kyautata mishi tsammahani. Baka cewa wani yayi shahada, kuskure ne. Wani ana kyautata mishi tsammahani. Ko bayani zai zo a kanaka insha Allah ta'ala. Malice summa kuma sannan abu na tara, sana'un nasi 'alal mayyiti, yabo da mutane za su rika yi akan gawa. Mutumin da ya mutu mutane suna yaban shi ana ka wani masha Allah iya da dabi'u da halaye masu kyau. Wannan sha malam zai zo yi magana akan shi karkashin Qur'ani da hadisi. Summa malice sannan kuma abu na goma, ghuslul mayyit, ya ake yin wankan gawa. Shi mutumin da ya mutu ya ake wanke shi, tunda wani abu ne wanda ya kamata ko kuma ce ya zama dole duk wani mutum mai imani ya zama tuwa iya shi. Idan Allah kadarta wani ya mutu a cikin gidanka da dare, to kan da sai ya kamata a ce kame wanka jahiz yana nan a shari'a ji, daga an zo kawai sallah za a je a binne shi. Kamar yadda ɗaya daga cikin sahabiyat ta yi go, lokacin da ɗanta ya rasu ta wanke shi ta sa shi cikin littafi ta mai komi da komi, mijinta ya zo kuma ta nuna mashi kamar ba a yi wani abu ba. Ka duba wannan shi ne tsabagen kai ƙololuwa wajen ar-ridha bil qadar, yarda da abin da Allah ya kadarta. Da mijin ya zo yake tambayanta yaya halin wani take cewa ni halin shi ya ƙara kyau, lahiya ta samu. To kai ga kadarta wata mace ce a irin wannan wuraren namu. Ina ga an ba hankali ta mutu ba hijabi ba. Allah kyauta. To duka waɗannan abubuwa za su zo a cikin kenan, kamar da malai jiran za su abubuwan nan guda goma. Malai ce wa haka za ila dafni wa ziyaratul qubur. Kai ƙarshe dai malai ke ce haka za, kamar haka za mu rika tahiya. Kenan duk abin da ya zo akan wannan matsala za mu tsaya mu mata filla filla. Yake cewa wa haka za ila dafni, haka za a tahi ana tahiya har sai an kai inda za a kai inda za a binne mutum. Haka kuma wa ziyaratul quburi, kuma da ziyartan kabarurruka a musulunce ni ya hukunce shi, kuma ya kamata ka yi shi. Malaki ta wa khatamtuhu bi faslin khasin, sai na rihe wannan littafin gaba ɗaya shi da wani fasali keɓantacce, bi bid'il janaizi, wanda ya kumshi bid'o'i, bimana kagaggun abubuwa kirkirarru wanda aka sa a cikin harakan da ya shahi gawa ko kuma binne mutumin da ya mutu. Ai daga sunnita ma za ka iya fahimta haka, cai ahkamul jana'izi sai ce wa bid'uha, hukumce-hukumcen jana'iza sannan kuma da bid'o'in da aka zo aka kimsa ƙarƙashinta. Malaka cewa istaw'abtu fihi, idan ka ce istaw'aba shay, mana ka tattaro abu gaba ɗaya ka haɗa shi waje guda. Istaw'abtu fihi jami'a ma waqaftu alayhi, malaka na tattaro dukkan abubuwan da na tsaya a kansu. Me yake nihi da waqaftu alayhi? Bi mana abubuwan da na karanta wanda suke da alaka da ahkamul jana'iz, malaka duka na tattaro su. Sai ce minal bid'i, na daga bid'o'in da mansusan alaihi, wanda akwai nassi a kanta. Bi ma'ana kamar an samu wasu rubuce-rubuce an yi a kan abin, duk da cewa an rubuta, malaka ce kuma ba zai hana ya zamanto bid'a ba. Wanda wannan kuma zai karantar da kai cewa ba duk abin da aka rubuta ba yake zamantowa daidai, saboda an samu wasu mutane wanda suka rika rubutu saboda su samu duniya. Zai rubutu da sunan addini, ya rubuta muku abin da ku kinna kuka kudurce kuke so, sai ya rubuta shi ya hukunta shi a matsayin littafi. Yanzu idan aka ɗauki wani littafi aka shi wani waje, shi kenan wani sai ya karanta ya ce ai hujja ce ko kuma dalili ne akan kaza kaza kaza, ba zai zama hujja ba. To shi ne malaka ke cewa ma waqaftu alayhi min al-bid'i mansusan alayhi fi kitabin, a cikin wani littafi min kutubi ahli al-ilmi, na daga cikin littattafan ma'abuta ilimi. Malaka ke cewa qadiman wa hadisan, a da ga yanzu. An gane, saboda littafan kala-kala ne. Akwai littafai da suke irin wanda sun jima, duk da cewa an rubuta su sun jima, kuma wannan jimawan nasu bayyana su zamanto addini in ba addini bane ba. Wa hadisan, kuma akwai littafan da aka rubuta a zamanance, bi ma'ana wanda ba su jima ba na yau, wanda su ma ko da sun kumshi irin wannan bayanan, to wannan kasancewar an rubuta a cikin littafi ba zai sa ya zama abin ya zamanto dalili ba. Malaka ke cewa aziyan kullu bid'atin ila mawdi'iha min kutubihim, aziyan bi ma'ana tare da jingina shine kalmatu aziyan ina mai jingina kullu bid'atin kowace bid'a ila mawdi'iha akan inda aka ambato ta min kutubihim na daga cikin littafin magabata ko ada ko a yanzu kenan duk magana da na turo ba ta zanyi an ce kaza ba a zan ce wane a cikin littafi kaza daga wuri kaza zuwa wuri kaza yayi bayanin kaza kazan nan ba daidai bane ba saboda babu dalili akan wannan abu mun gane wannan to daga nan za ka ga da tsarin malam zai ya rubuta littafin kuma ubangiji ya nufatar da littafin shi dan irin waɗannan ababe da yake ambatawa ya sa malamai sun me ta la sai wanda suke tayi akan tsari irin na mazhabanci kawai misali abu in ya sa abu malikiya shikenan ko kuma wani lokaci kuma yazo ya kawo wani abu wanda kuma hadisi ne zai kawo in ya saba da mazhabata hanabila suma he su ce nyar in ya saba wa shafi'iyya suma su ce nyar fahimta to shi yana tahiya ne akan mi Allah yace mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadi a daidai lokacin da mun karanta a cikin nan karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama maganganun imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal imamu abu hanifa rahimahumullahu ta'ala akan cewa duk abin da ya saba wa addini to duk abin da bara sun kawo magana kaza sai aka samu hadisi manzo Allah ya zo ya ce kaza suka ce ku bar maganar mu ku dauki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma muna tare da shi to shine malik yake cewa aziyan بمعنى مع نسب كل بدعة إلى موضعها من كتبهم تارد جنجنا كوة بدعة زواج إندنا أوكوة أتكين لبتغنننا مغباتا كو أدا كو أينزو مالك تا وما لم يعزى إليهم حقا كو مدى أبند بأ جنجنا زواج ريسو كينا واند أكا جنجنا زواج ريسو دا واند ما بأ جنجنا زواج ريسو ديك زنكا وكما زنجي بياني أينان أوكوسو مالك تا فهو مما يحكم المنهج العلمي المنهج العلمي في أصول البدع أنه منها. دعك تكين أبدا منهجين علمية كتبتر تشوى أبو كذا إيا تكين شكاشكاي نبدع. تو أم على كاو مجانا زي نوني زوا تشوى أي مبدأ كذا مبدأ أن نبدع. دعك وانا مجانا دعك زي تما ثلاثة أسماء وانتصار. سيتشوى لكني أما ديني لم أرى من نص من من نص منهم عليها. sai dai in ban gaba mutumin da ya nassanta wannan maganar ya kawo ta a matsayin cewa za a iya yin kaza alhali kuma bayyana dalili amma malai ya ce in dai na ganta to ni kuma hina ya bayyana kanta sai ya ce wa kathirun minha min bid'il asr alhadir kuma kai da yawa ma daga cikin abubuwan da zan kawo suna cikin bid'o'in da ake rayuwa da su a yau albid'il asr almu'asira bi ma'ana allati kunna nu'asiruha alhadira wanda a yanzu ma akwai su ana ta yin su to malam zai kakkabe musu kura gaba daya saboda duk abin da ya zamanto addini ne to wajibi ne a maida shi zuwa ga addinin kowa ya aje irin tunanin shi da irin ra'ayin shi a hadu akan mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akai malam ya ce wa inni la as'alullaha tabaaraka wa ta'ala kuma lalle ni ina roƙon Allah mai girma da buwaya wanda albarkatun shi sun yawaita an yanfa'a bi hadha alkitabi Allah ya anfanar da wannan littafi kullu man qara'ahu dum mutumin da ya karanta shi wa yaktuba li ajruhu kuma Allah ya rubuta mini ladan anfanan da wani da littafin na ina roƙon Allah tabbatar min da haka duk wanda ya karanta Allah ya bashi lada kuma nima Allah bani kamar shi akan aikin alherin da na gabatar malaika cewa wa misluhu haka kuma kwatankwace shi liman kana sababa ta'alifihi mutumin da ya zamanto shine sababin wallafa wannan littafi ko kamar da makaranta a baya shi wannan mutumin da aka ma rasuwa wanda ya nema a wajen malam akan ya rubuta wata risala wanda take dauke da bayani akan hukumce na jana'iza saboda arabawa waɗanda suka zo wajen makoki to wannan mutumin da ya zamanto sababin wallafa littafi shi ma Allah saka mai da alheri malam ce wali man qama ala tabi'ihi haka kuma ga duk mutumin da ya tashi ya taimaka akan buga littafin a buga shi a rabawa jama'a shi ma Allah saka mishi alheri sai malai ce innahu lalle shi ubangiji sami'ul maiji ne mujibul ko mai amsawa ne malai ce dimashq 24 muharram sanat 1388 yace muhammad nasiruddin al-albani to wannan shine kenan muqaddimar malam yanzu kai tsaye wannan ababan da malai ya ambata mana guda goma da duriya za mu fara su ɗaya bayan ɗaya. Malike cewa ma yajibu alal maridi, abu na farko meye abin da yake wajibi akan mutumin da baya da lahiya. Mutum ne bai da lahiya kuma yana ga cewa fa wataƙila wannan rashin lahiyar ta wahala ta shi, saboda akwai wasu malami ko wasu ababe da mutum zai riƙa shu'uri da su. To me ya kamata, me yake wajibi akan mutumin da baya da lahiya? Malike abubuwa ne kamar haka. Abu na farko, alal maridi an yarda bi qada'illah, akan dukkan mutumin da bayyana lahiya ya yarda da hukuncin Allah subhanahu wataala, wa yasbira ala qadarihi, kuma yayi hakuri akan abin da Allah ya kaddara mishi. Ɗan uwa musulmi a nan wajen harkar hakuri, so da yawa za ka samu wani har ya bar duniya amma bai hakurin ba, tun bai da lahiya, a ce wane mai magani, a ce wane mishi magani, ana cikin wannan kujuba-kujubar sai Allah ya mishi ranshi. Kaga wannan bai yarda ba da abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara a gare shi. Wajibi ne ka ajje hankalinka da kai da waɗanda suke ƴan uwanka ne, ku ajje hankalinku abin da ya zo na cuta, haka Allah ya kaddara shi a bi hanyoyin da ake ga cewa za a samu magani wanda addini ya halatta. A yi bakin abin da za a iya yi, shi lahiya a hannun Ubangiji yake. Allah shi yake bada lahiya, ba wani kiran magani bane ko na makamancin wannan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an nuna mushi wani mutum, aka ce wannan tabibu ne, aka ce likita ne. Manzon Allah ya ce at-tabibullah, at-tabibu Allah, wanda yake bada lahiya shine Allah. Sai ya ce innama anta mudawi, kai dai mai yi wa mutane dabaru ne, ka dan basu kaza su dan sha, ka dan basu kaza su sha, amma wanda yake bada lahiya shine Ubangiji subhanahu wataala. Dan ka bawa bai da lahiya ya ajja hankalin shi, ya ci gaba da wanzuwa a matsayin mai yarda da abin da Allah ya kaddara mishi, ba har shi kuma yana yin magani gurgurdan da zai iya. Amma za ka ga mutum an hada mishi duk waɗanda ake ga rukunai ne na bangaren likitanci, suna tsaye a saman kanshi zai mutu, bayan za su iya. In ya kai wata hala, in ya kai wata ka, sai dai a huto daga cikin ɗakin kawai, dai ana jiran malakul mauti ya zo ya yi faslul qada. Wani kuma sai an doke shi daga nan an yi France da shi, a can malakul mauti in dama a can suke da rendezvous da shi. Wani sai an yi Algeria da shi, a can suke da rendezvous da shi. Ba hana ka ba ka nemi magani, ka doka ka taji ina za ka ta yi, ka yi magani wanda addini ya shar'anta, amma a daidai lokacin da kuma ka ajje hankalinka. Wannan cuta Ubangiji yake dora ta, kuma shi ya dora maka, ka yi haƙuri akan abin da Allah ya dora maka, zamanto mai yarda da abin da Allah ya kaddara maka na ba daɗi. Da haka aka kawo shi daga cikin rukunan imani, an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ba karanta ba ne kawai za a riƙa yi a baki ana ji ana karanta, a ce rukunan imani guda shida, daga cikinsu akwai imani da kadara na alheri ko kuma saɓane shi. A aikace ma yana zauwa. Shi ita rayuwa da kake ganin ta gaba ɗaya, dole ne wasu ababe sai sun gita maka, za ka yi horin ciki a daidai lokacin da wani lokaci za ka yi baƙin ciki. Kana da lahiya wani lokaci, a daidai lokacin da wani lokaci baka da lahiya. Talauci da wadata da dukkan wasu abubuwa makamantan wannan. Wannan sunnar rayuwa ce. Da haka mutum idan Allah ya jarrabe shi da rashin lahiya, ya yi haƙuri akan abin da Allah ya kaddara mishi, kuma wa yuhsinu zanna bi rabbihi, kuma ya kyautata wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala tsammani. Akwai wanda za ka ga ya yi dekuraje, wani ya jikin naka ce kai wallahi, kaga ya muna nama Ubangiji tsammani. Annabi Ayyub shekara 18 yana kwanci, wasu daga cikin alƙalman tarihi suke cewa har tsutsari da hutuwa daga jikin shi shekara 18, amma dai tashi addu'a mai ce rabbi inni masani yadurru, ko ya ce wa anta arhamur rahimin, a wani wuri ga cewa rabbi inni masani ash-shaytanu binusbin wa azab, a cikin ladabi da nutsuwa da yarda da cikakken yarda cewa Ubangijin da ya dora mishi wannan abin zai iya yaye mishi. To amma sau da yawan lokaci idan mutum ya kamu da wani lasiya ma irin rashin lahiya muzmin, rashin lahiya wanda misali an yi kaza an yi kaza dai abin da ba wani wannan, wani yayi ci kai gaskiya fa sarba fa amma bai yi yayi dai kuraje. To shi kuma ba yanda za a yi bawa ya hudda tsammani. Wasu daga cikin malamai suke ambata labarin wata baiwar Allah, kansar ya kama ta, da ya same ta a ɗaya daga cikin sassan gangan jikinta, aka je a turai aka yi gwaje-gwajen duniyar nan, aka ce wannan tsohuwar ba ta wuce shekara biyu. bata wuce shekara biyu diyanta suna da wadata suka dauke ta suka kai ta haramin makka suka kawo wata daki a kashi su suka kawo wata wuri a hotel ta zo masallacin makka tayi karatunta tayi kaza tayi kaza tayi kaza tayi kaza tsohuwa ta wuce shekara biyu kuma jikinta yana murmurewa tana ƙara samun lahiya ba wani doktor din da yake bere ta bayan wani lokaci biyar sai ga delen ya wuce kuma ita tsohuwa ƙarin hamasa take ji a cikin jikinta ba ta da matsala suka dauke ta suka sake mai da ta turai likitan da ya sake gwada ta aka sake goje-goje aka ga cewa fa tsohuwar nan ta warke ras kansar din babu shi aka ce wo wace likita ce aka kai ta ita tsohuwa ruwan zanzam take sha bawa Allah ruwan zanzam take sha kuma ta yarda da abinda Allah ya kadarta mata ta yi hakuri wanda ya dora mata wancan din sai ya hudda shi sai ya sanya mata lahiya da haka mutum kar ya yi da kuraje akan abin da ya shahi ishin lahiya ka kyautata tsammani da ubangijinka malaka cewa zalika khairul lahu wannan shine mafi alheri ga bawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa to kaga tsarin tahiyyar malam ba kawai magana bace zai mata haka ne kawai ya wuce a zai faɗi maka dalilin da yasa yayi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min abun mamaki game da lamarin mu'mini manzon Allah ya ce inna amrahu kulluhu khairun dukkan al'amarin mutum mai imani gaba ɗaya rayuwar shi alheri ce sai ya ce kuma manzon Allah ya ce wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min kuma irin wannan ɗabi'a babu ita akan kowa illa lil mu'min sai mutumin da yake da imani sai ya ce in asabatu sarra'u shakara idan abun farin ciki ya same shi sai ya godiya ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya kara mishi la in shakartum la azidannakum in abun alheri ya same shi ba zai ga cewa a aini kin ne ba wasa ba ni da na karanta kaza ni da nake da bak me bak sai gumi aiwa yana ga kamar dai shi irin nau'in karatun ne da dole ne ba karshe ya zama to sakamakon ya zama to akwai banci da shi da wasu to shi mai imani idan wani abu ya zo na alheri to yana jingina abun zuwa ga Allah subhanahu wataala zai yi godiya ga Allah tunda Allah ne ya tabbatar mishi da samun wannan abu shakara zai yi godiya ga Allah subhanahu wataala mazalla ce fa kana khairan lahu sai wannan abu ya zama to alheri ne a gare shi amma daga lokacin da dan adam ya dauki manhajin dan karuna qala inna ma utituhu ala ilmin indi lokacin da ya huto yana alfahari yana kasaita yana jijji da kai yana tagabrusanci waɗanda suke da kwadayin duniya suka ce ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu la zuhazzul azim suka ce kai tun mu ina ma a ce an ba mu irin duki da aka ba dan karuna amma su ko masu ilimi suka ce me suka ce musu wailakum kai tun ku sawabul lahi khair lada ayyukan alheri a na ubangiji su suka yi alheri akan dukiyar dan karuna ya wuto yana takama yana ga cewa wannan dukiyar fa iya lissahi shi da iya neman kuɗi ko kuma da yawa daga cikin mutanen da suka yi kuɗi wasu daga cikin su na irin wannan tunanin billahi ladhi idan yayi kuɗi suka kai kuɗi sai ya rika ganin cewa fa shi kasuwanci ne ya iya haka duk abin da zai taba kawai sai ya kawo wani abu haka yake ji to haka shi ma yayi girman kai yace innama utitu yace wannan duke da kuke gana samu ala ilmin indi ilimin iya sarrafa karago ta koma algoma ne na iya sai Allah nuna mishi ba haka nan bane ba to haka bawa ya zamanto mai mai da al'amuran ka in alherin yazo kakka jingina abun zuwa gare ka ka mai da abun zuwa ga Allah Allah sai kara maka sai yace manzon Allah yake cewa in asabatu dharra'u haka kuma idan cutarwa ya same shi shi mai imani can alheri ya same shi yayi godiya ko to nan kuma idan abin da bai yadda dadi ya same shi na rayuwa sabara sai hakuri kaga sabara danne zuciyar shi ne zai gogormaya zai da ta danne ta wannan shine hakuri ya cinye abin ya hade shi duk da cin shi manzon Allah ya ce fa kana khairan lahu kuma wannan abin sai zama to alheri ne a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan bawan da ya rasa wani abin shi yayi istirja'i kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni min musibati واخلفني خيرا منه يا ubangiji ka tsiratar da ni daga wannan jarrabawa da ka jarrabe ni kuma ka masanya min da abin da yake alheri ka kare ja bakin ka kai shiru duk wani hiran da zuciyarka ta rika maka ta maka a ciki amma ka ka furta shi amma sharri ya same ka sabanin abin da kake so sai kai ta jaje duk inda ka zauna zaka faɗi duk inda kai kaza zaka yi kaza karshe kuma ka ce to ya zamu mun yi hakuri to wannan hakurin bakar lada wannan hakuri dama dole kai hakuri ka jajantawa dole zaka jajantawa saboda su daga cikin magabata akwai wanda suke ga wani abu ya same ka na ba dadi ka zo ka samu wani halitta wani bawa na ubangiji ma'ana wani bil adam kana faɗi mishi kaman kana kawo kukan ƙaran Allah kake kawo wajen halittar shi kuma sai ka ga abun ƙarshe bai da wani fa'ida zaka ta jajanta kai kuma ƙarshe dole ka hakura zaka yi bayan da zaka yi to amma harakan mutum mai imani shi hakuri zai yi kuma abin sai zaman to alheri ne a gare shi saboda dama jarrabawa ne to wannan jarrabawa kuma an ka taka wannan jarrabawa ka ci jarrabawa to an kare budin da ubangiji zai maka a gaba lam yakhtur ala balika abinda baka taba tsammani ba a cikin kulloka wa qala sallallahu alaihi wasallam malaiki ta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutanna ahadukum kar da dayan ku a cikin masu imani ya sake ya bar duniya illa wa huwa sai dai face shi yuhsinu zanna billahi ta'ala yana kyautata tsammani ga Allah mai girma da buwaya kar ka bar duniya face kana kyautata tsammani ga Allah subhanahu wata'ala bi ma'ana yanzu kai kai tunanin mutuwa a yanzu ka kadarta cewa wayyaya abin zai kasance idan ka mutu a yanzu misali ko kuma abubuwan da suke tabbatar da mutuwa ga sun duka sun halarto maka kana tsammanin zaka tafi amma kuma kana bika bane da waje a wancan wajen to ka kai wannan tsammanin ka kyautata wa ubangijinka tsammani ubangiji yake cewa ana inda husni inda ana inda zanni abdi bi go Allah yake cewa ina nan inda yanda bawa na yi tsammani na in ka munar tsammani to zaka samu mununa amma ka tuna rahmatullahi wasi'a Allah iya da yalwar rahama kuma duk abin da ka gabatar a cikin rayuwa Allah ya ga dama yana iya gafarta maka ba ta gaba shirka bane ba kenan mutum dai lokacin da yazo mutuwa ya kyautata tsammani tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala malaka rawahu ma muslim wal bayhaqi wa ahmad wadannan hadisi guda biyu hadisin farko ajaban da hadisi na biyu la yamutanna imam muslim ya rawaito shi haka kuma imam al bayhaqi haka kuma imam ahmad bin hanbal malaka cewa abu na biyu bayan mutum ya yarda da abin da Allah ya kaddarta mishi a matsayin shi na mai imani wa yanbaghi alayhi an yakuna bayna al khawfi war raja kuma ya cancanta mutum mai imani a lokacin da yazo yake rishin lahiya an yakuna ya kasance bayna al khawfi war raja'i tsakanin al khawf tsoron azabar Allah war raja'i kuma da kaunar rahama ta ubangiji subhanahu wataala kakkarin ja yadda wani bangare kai dai kana nan tsakanin haka nake kamar yadda imam Nasiru Sa'idi yake cewa a cikin manzumar shi manzumatul fisairi ila Allah wa daril akhirah malam Husaini me yake cewa wa humul ladhina banaw manazil sayrihim bainar raja wal khawf lidayani halin tabi'a masu imani sune wanda suka gina tahiyyarsu zuwa ga Allah tsakanin al khawf war raja kauna ta rahamar Allah al khawf tsoro na azabar Allah subhanahu wa ta'ala lidayani to shi ma wajibi ne mutum lokacin da kake cikin halin rishin lahi zaman to akan wannan hali kake Allah ya ce wa yad'unana raghabatan wa rahaba ko suna kiran mu suna masu kauna suna kwadayin abin da yake hannunmu na rahama kuma suna tsoron azabar ubangiji subhanahu wataala to haka ake so bawa ya kasance saboda wasu sun ji tsoro da yawa sai suka bar hanyar gaskiya wasu su kuma sun kaunaci rahama da yawa kamar babu azabar su kuma halalle suka yi mi su ma suka baude amma mutumin da har tsakanin guda biyu kake tunanin cewa inna rabbaka la shadidul iqabi kuma wa innahu la ghafurur rahim lalle ubangijinka mai tsananin hukuma ne kuma a daidai lokacin da ko mai gafara ne ko mai rahama ne kenan sai ka har tsakanin guda nawa guda biyu kana tsoro kuma kana kaunar rahama kana tsoron azaba haka ake tahiya to ko ba rishin lahiya kake ba wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda qur'ani da hadisi suka tabbatar da ita malaka cewa ya khafu iqab Allah yana jin tsoron hukubar Allah ala zunubihi akan zunuban da ya gabatar a cikin rayuwa kenan bai shanta ke ba haka kuma wayarju rahmatahu yana kaunar rahamar Allah subhanahu wataala yake cewa wayarju rahmata rabbihi yana kaunar rahamar ubangiji subhanahu wataala to wannan magana da malam ya ta biyu miye dalili akan haka sai ce li hadisi Anas game da hadisin Anas anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala shabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen wani matashi wa huwa bil mauti wannan matashi yana dabbe ya mutu faƙala sai yake cewa manzon Allah ya tambaye shi kaifa tajiduka yaya kake yaya halinka yaya lahiyarka qala sai shi wanda matashi yake cewa wallahi ya rasulullahi inni arjullaha yace wallahi ya ma'akin Allah ina kauna rahamar Allah subhanahu wataala ina sa ran samun rahamar Allah kuma yace shi yaron ya ƙara da cewa inni akhafu dhunubi a daidai lokacin da kuma ina tsoron zunuban da na aikata a cikin rayuwa kage yayi ya har da kanin guda biyu yana kauna kuma yana tsoro to mai manzo Allah ya ce mishi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa shi wannan matashi la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawqin manzo Allah yake cewa la yajtami'ani wadannan ababe guda biyu ba sa haduwa fi qalbi 'abdin a cikin zuciyar wani bawa fi mithli hadha al-mawqin a irin wannan lokaci na dab da mutuwa illa a'tahu Allahu ma yarji face sai Allah ya bashi abin da yake kaunar nan me yake kauna rahmar Allah kenan duk mutumin da yazo mutuwa ya sanya wadannan abubuwan guda biyu al-khawfu war-raja to manzo Allah ya ce mishi wannan abinda kake kauna a wajen Allah to face illa a'tahu Allahu ma yarju sai Allah bashi abin da yake kauna kuma wa ammanahu mimma yakhaf kuma Allah sai ya amintar da wannan bawa game da abin da yake jin tsoron kenan wannan abin da yake jin tsoron ba za a hada shi da shi ba wannan abin da yake kauna kuma da shi za a hada shi kaga nan manzo Allah ya tabbatar da wannan bawa akan irin wannan dabi'a da yake sabata cewa al-jam'u baina al-khawf war-raja malaka akhrajahu at-tirmidhi wa sanaduhu hasan wa ibn majah wa abdullah ibn ahmad fi zawaidul zuhad az-zuhud wa ibn abi ad-dunya kama fi at-targhib wanzur lahu fi al-mishkat kenan wadannan inda malaka ya huddo wannan hadisi kamar da a cikin bayanin shi na baya dama ya faɗi wannan yace shine abu na biyu wanda yake wajibi akan mara lahiya abu na uku malaka ke cewa wa mahmashtadda bihi al-marad fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut li hadisi ummi al-fadl radiyallahu anha wa mahmashtadda bihi al-marad kuma diyan da rishin lahiya ya tsanantu ga bawa fala yajuzu lahu baya halatta ga wannan bawa an yatamanna al-maut ya rika guri shi ina ma ya mutu ya huta to ai mutu ka sani ne hutu ko ka sani ko eh zai ce ni wannan rishin lahiya dama in mutu ya ce maka huta nan ba lalle wannan ka huta Allah ya tsare fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut malaka ta li hadisi ummi al-fadl game da hadisi da yazo daga ummu al-fadl Allah kare yarda a gare take cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen su wa abbasun ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yashtaki a daidai lokacin da abbas ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce ammi sune ƴan uwan baba imana yayi shugo kanni shi wanda sune a'mam to shi ammi shine shi abbas ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yashtaki yana jin jiki shi kenan yayi rauni sosai rishin lahiya ya ci shi fatamanna abbasun al-mauta sai abbas ya gurace ina ma ya mutu fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin sabata gare shi ya ce mishi ya ammu ya baffana la tatamannanna al-maut karda ka kaunaci mutuwa kar kai gurinka mutu fa innaka in kunta muhsinan in ka kasance mutum mai kyautatawa ka gabatar da ayyuka managarta yake cewa fa antu akhara tazdad ihsanan ila ihsanika amma ka jinkiri tazdad ihsanan ka kara kyautatawa ila ihsanika akan kyautatawan da kai a baya saboda zaka ci gaba da yin sallah zaka ci gaba da yin azumi zaka ci gaba da yin ayyuka alheri kaga wanda kai a baya da wanda zaka yi a nan gaba kaga zai taimaka maka kenan sai ka kara akan kyautatawan da kake yi sai manzo Allah ya ce a barka kai wannan khairul laka shine mafi alheri a gare ka sai ya ce kuma manzo Allah yake ce mishi wa in kunta musian in ka kasancewa mai murnawa ka murna ayyuka misali yake cewa an tu'akhara a jinkirta maka fa tusta'tab ya zamanto ka samu daman da zaka riski min isa'atika wannan bannar da kai kenan ka samu ka riska ka tuba ka gyara ayyukanka zuwa gaba khairul laka wannan shi ma shine mafi alheri a gare ka akan ka mutu manzo Allah yake cewa fala tatamanna al-maut dan karka kaunaci karka guruci mutuwa kace ina ma Allah ya kashe ni yana kar mutun din yanda rashin lahiya ya kai shi kariya haka yadda ce akwai wata mahuta zuwa gaba malam zai zo da ita malam ta akhrajahu ahmadu wa abu ya'la wal hakim wa qala hadithun ala shart al shaykhain wa wafaqahu al dhahabi wa inma huwa ala shart al bukhari faqat wa akhrajahu al shaykhani wal bayhaqi wa ghayrihim min hadith anas marfu'an nahwahu wa fihi a cikin wani hadisi daga Anas kuma marfu'i ne wanda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun zo da shi haka kuma Imam al-Baihaqi shi ma ya zo da hadisin wa fihi a cikin hadisi yake cewa fa in kana la budda fa'ilan in ya zama to kana da ba makawa kawai rayuwar da kai ba wani abin da kake jira a cikin ta manzon Allah ce in ya kasance ba makawa falyaqul tu kace Allahumma ahyini ya ubangiji kara yadda ni ma kanatil hayatu khairan li matakar rayuwar ne alheri a gare ni kuma wata waffani ka amshi rayuwata ya ubangiji idza kanatil wafatu khairan li idan zaman to mutuwar shi ne alheri a gare ni to kenan kaga matashiyar wari kar mutun ya kaure ya buruci mutuwa kace da ma ka mutu a kai hakuri akan yanayin da ka samu kanka a ciki sannan kuma idan zaman to tarkatarka ta yi yawa har dan adam ya rasa ma me zai yi ba makawa dole sai ka kaure mutuwa sai manzon Allah ya ce to kace ya ubangiji ka rayar da ni idan rayuwar ce alheri a gare ni ka amshi raina idan zaman to mutuwa ce alheri a gare ni wannan yana nuna maka raunin dan adam da kasancewar shi ba komai ba duk irin haba-haba da yake cewa ya tara duniya ko kuma shi su ne kaza zai iya kaiwa irin wannan matakin da shi da kanshi yake so ya mutu Allah kiyaye malam ce huwa mukharrajun fil irwa ka duba wannan hadisi malam ya yi takhrijin shi a cikin irwaul ghalil a cikin littafin shi hadisi mai lamba ta 683 malam ya ce wannan ba abu na uku kenan kar mutun ya gurutu mutuwa duk yanda rishin lahiya ya tsananta a gare shi sai abu na hudu malam ya ce wa idza kana alaihi huququn kuma idan ya zamanto akanka akwai haƙƙin mutane ka hada kayan wancan da kayan wannan da kayan wacce da kayan wacce gaba ɗaya ka cinye ka zauna yanzu kuma ka zo ka shiga cikin rishin lahiya ba tahiya za ka yi ba ka tahi da aiki akwai abin da ya dace kai a matsayinka na mai imani ko da kana ga cafakar damar da za ka iya biya to irin niyyar da kake da la'alla ubangiji subhanahu wataala ya maka wani budi bayan mutuwanka Allah ka maka wasu wanda za su biya maka wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha ya mayar da wannan haƙƙin zuwa ga ma'abuta haƙƙin su malaika ta in tayassara lahu zalika in haka in ya saba ga gare shi kudi ne ake bin ka kana da kudin kuma ka maida musu abin su ko da abin da ka mallaka gaba ɗaya zai ƙare ka mallaka musu wannan shine wajibi kuma su ma ɗiyanka ko da ka bar duniya misali rubutun iyanan ko da ba za su raba ko biye ba akan su biya maka bashi wannan shine abin da ya kamata su yi matakar ka tarbiyyantar da su tarbiyya mai kyau in kuma ka tarbiyyantar da su ba su rika wannan ai shi ya ci bashin shi kuma haka tana faruwa dan haka mutum ya kyautawa kanshi tun kan ya bar duniya na farko kamar ɗiyanka tarbiyya na biyu kuma abin da zaka tsorota na rayuwa ya zamanto halal ne wannan yana taimaka akan mutum ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya baka kariya har bayan mutuwarka in tayassara lahu zalika wa illa awsa bi zalika amma kuma idan ya zamanto ba zai iya biya ba ko kuma a akwai dukiyar ma bayyana hankalin da zai iya hararo wasu abubuwa a yi wani su lissahi da sauransu to ya yi wasiya ya rubuta ya ajje ko ya kira wani yana faɗi shi kuma yana rubutawa faqad qala sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyu'addiha ilayhi qabla an ya'tiya yawmul qiyamati la yuqbalu minhu dinarun wala dirham manzo Allah yake cewa man kanat indahu duk wanda ya zamanto a wajenka akwai mazlamatun wani zalimci da kai li akhika ga dan uwanka min irdihi ya zamanto mutuncin shi ne kudu wacan kasa ya fasarta al'irdu mutuncin shi ne irdu malaka ta mawdi'ul madh wa zam min al-insan abinda za a yabi mutum ko kuma a aikata kace da shi shine azzamu amishi makere shi da suna zambo ko amuran ne ambatan shi min al-insan malaka ce sawa'ul kana fi nafsihi aw fi salafihi aw ma yalzamuhu amruhu aw man yalzamuhu amruhu kenan cin mutuncin mutum yi da shi wa ma akthar zalika al-yawm shine kuma abin da yau a yau kai da wannan kai da wannan kai da wannan kai da wannan ka cewa wannan kaza ka cewa wannan kaza yana kai murwa makan mu asiri duk abin da ya shahi da mutum ya nisance shi sai daga cikin magabata idan ka zo ka bashi labarin cewa wani waina nan yana yi da kai sai baka amsa da cewa shedan bai samu wani dan sako ba sai kai shedan bai samu dan sakon da zai aiko ya kawo wannan wasiƙar ba sai kai kaga gobe ba za ka mishi ba shi kuma ɗaya daga cikin magabata idan ka zo ka ce wani yana yi da kai sai ya samu wani abin da yake da mutunci a idon duniya sai ya baka sai ya ce ma ka kai sai ya ce mai ka kai mai ka kai mishi wannan sako ne daga wajena ni ma zuwa gare shi aka tambaye shi malam me yasa kai haka sai ce ya sadaukartar mun abin da yake komi tsada a cikin rayuwar shi shine ladan shi a gobe kiyama sai ce to ni ma a duniyan kai in bar shi ya tabe yi ba uwar ba riba bari aika mishi wannan abu na duniya shi ma dan tsoro to manzo Allah yake cewa min irdihi mutuncin mutum ɗan uwa musulmi addinin musulunci shi yake da tsarin da za mu rayu lamin lahiya yanzu daga ran da wani ya ɗauki maganan wani ya kai ma wani misali mutum ne kana ga kimar shi kana ga darajar shi kawai haka irin ƴan gutsurutso ma sai wani ya ce maka ai wani kai ka sa abin da yake kaza 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 yake an kare in iya da mutunci 100 a saman idanun ka zai komo 50 ko wani kasa kasar haka nan wataƙila laihi ne ke tsakanin shi da Allah yanzu ya komo ya gyara amma shi mutumin da aka zo aka yi aka mai wannan hire har abada zai riƙa kallon mutumin da wannan abu haka a kiyaye mutuncin mutum duk abin da ka sani da mutum ne ba wani gyara za ka kawo ba haramun ne ba wani gyaran da za ka kawo kawai dai saboda irin hirar zaki ne saboda majalisi ya yi daɗi a kan hirar wannan to duk mutumin da yake haka ya tabbatar da cewa duk wanda kai da shi gobe kiyama sai Allah ya biya shi da haka sai ka san da za ka biya shi manzo Allah ke ce au malihi ko kuma ka ɗauki ka zalunci mutum a cikin dukiyar shi manzo Allah ce falyu addiha ilayhi ka isar mishi da wannan abin da ka zalunce shi ko na mutunci ka je ka mishi bayani wani wani lokaci kaza an yi kaza ina neman afuwa ko kuma inda ka je ka caccake shi ka je ka ce kai jama'a wannan maganar da faɗi muku lokaci kaza ba haka da mallaka ya hizo maka a sauƙaƙe manzo Allah ke ce falyu addiha ilayhi manzo Allah ce ka biya wannan abin qabla an ya'tiya yawmul qiyamati tun kafin ranar kiyama ta zo wadda ita wannan ranar tashin kiyama iya daga cikin alamominta da abin da ta shahara da shi la yuqbalu minhu dinarun wala dirham ba amsan dinari ba amsan dirhami ba amsan naira ba amsan sefa ba amsan dala amurka dai yanda kake jin tana da kima a yanzu aka ce kaza to ba ruwan tashin kiyama da wannan hayaniya karkace ne na duniya kuma an rage an bar su wa idzal isharu uqilat duka sun lalace kuma sun tashi daga aiki to manzo Allah ce ka biya tunkan wannan ranar ta zo saboda in wannan ranar ta zo manzo Allah ya ce in kana lahu amalun salih idan ya zama to salih kana da wani yana da wani aiki nagari ukhiza minhu sai amsa daga wajen kai wanda kai da shi ke za dauko ko kuma ka ci kudi shi ka kibiya har akwai wanda zai ce ai shi kace Allah zai ce ta zo gidan sauki billahi alazim akwai wanda daga cikin takensu su da su ji kunya a nan duniya gwanda su ji gobe kiyama kutilal insanu ma akfarahu idan ya zama to mutum iya da aikin alheri to aikin ka za ka dokowa ukhiza minhu sai doko wannan aikin gurgurdan da ka zalunce shi gurgurdan da ka ci kudin shi gurgurdan da ka ci mutunce shi sai a dokowa udiya sahibahu sai a baiwa mutumin da ka zalunta kana ji kana gani ga abin da zai zama to ka sababin shiga gidan aljanna ana sassaƙe shi saboda wasu abubuwa da kai wanda ba su amfane ka a duniya ba kuma gashi gobe kiyama a ranar da kai son lada kuma abin yana cutar da kai Allah kiyaye wa u'diya sahibahu manzo Allah yake cewa in lam yakul lahu amalun salih kuma shi wannan mutumin da ya zalunci in ma a kadarta bai da aiki alheri shi shiriri ne manzo Allah yake cewa ukhiza min sayyiati sahibi sai a dauko sai a kamfato daga zanuban mutumin da ya zalunta sai a kawo fahimilat alaihi sai a dora mushi shi mutumin da ya zalunci karshe sai a gidan wuta da shi Allah kiyaye akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi wa ghayruhuma malika ta imam al-bukhari imam al-bayhaqi suka zo da wannan hadisin da wasu daga cikin malamai wa qala sallallahu alaihi wasallam aw ta riwaya ta daban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa atadruna mal muflis wai shin kun san waye ake cewa muflis tabebbe ko ka ce muflis dan asara kai hakuri da jin lafazin iya da kaushi amma dai kuma haka ake ne tuman dai tadi wanda ya kai ya kawo a cikin duniya amma ko ba karshe ya zo ya aikata wani abin da ya barar da alherin da ya gaba daya qalu sai sahabbai suke cewa al muflisu mutumin da yake tabebbe ko kace talaka shina a cikin musu a fahimtar su malla darahima malla darahima lahu wala mata mutumin da bai da dirhamoni bai da kudi wala mata ko bayyana kadara bayyana wasu kayan da za iya nunawa a ce aiwa da kadara shi kaza da kaza da kaza fa qala sai manzo lake ta innal muflisa min ummati tabebbe a cikin al'ummata man ya'ti mutumin da zai zo yawmal qiyamati ranar tashin qiyama bi salatin da sallah galadan sallah kaya guda wa siyamin galadan azumi kaya guda wa zakatin galadan zakka amma kuma wa ya'ti zai zo gobe qiyaman nan qad shatama hadha ya zagi wani so nawa zagi yake ne mai zuwa saman halshen ana ilga shi ma a matsayin ba wani abin da ya takara kariya wasu sun maida shi kaman wani da yake kiran shi da suna wayewa wanda an suka haduwa da juna abinda za a fara yi shi ya zage shi ma ya zage shi wanda duk mutumin da yake zagi kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine wa irin wannan mutum la'ana Allah man la'ana walidayhi Allah ya la'anci mutumin da ya la'anci uwayen shi me ake ni da la'anta ana shine zage shi bai halatta mai mutum mai imani ya zagi bai halatta ka tsarkake bakinka zage-zage ba naka bane kai musulmi saboda duk wanda ka zaga ka zagi mahaifiyar shi a daidai lokacin da kuma mahaifiyar ka ce ka zaga lokacin da manzon Allah yake wa sahabbai bayani akan abin da ya shafi zagi suka ce ya ma'aikin Allah yanzu mutum zai zagi uwayen shi manzon Allah ya ce kwaye kwa mutum zai zagi mahaifiyar wani in mahaifiyar wani ka zaga to mahaifiyar ka zaga idan ka zagi mahaifin wani to mahaifin ka zaga duk mutumin kuma da ya zagi mahaifin shi Allah ya tsine ne ruwa girman lahi ba amma ba mu dauke shi a matsayin wani abu a nan karatun da malam Abdullahi yake muku na kaba'ir a cikin manya-manyan zunubai akwai zagi yana ciki Allah tsarkake mana bakunan to zai zo ya zazzagi wannan yayi shi ya shahara ma tsoron shi ake a cikin al'umma saboda kana taba shi zai kace-kace da kai wa qazafa hadha kuma ya ba wannan qazafi yama wannan kazafi wannan hadisi inda zamu karance shi hakikalin karanta wallahi kwa da zamu lafi me kazafi kace wani yayi kaza alhali baka da hujja kan wacce tayi kaza alhali baka da hujja kan zargi ne wani daga ganin bakin na shi ya baki baki mun yake shi wasa ka ina da kai kai wani rawan kanin nashi ya kaza yake an yanda dama na ga yana kallon mutane wannan na san yayi Allah kiyaye kuma wallahi ƴan uwa su da yawa duk abinda baka sani ba kake magana kan shi magana da Allah yake cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm kana karawan magana ba ce kar kai magana akan abinda baka sani kawai kar kai yanzu kai a cikin rayuwarka bai taba bayyana a gare ka ba wani abin da kake ma wani irin kallo kake mai wani irin tunani kake ta'aliki da halshenka akan wasu abubuwa karshe yau da gobe Allah ya fahimtar da kai abin ka shiga cikin abin wata kila kaga hakikanin abin da ke faruwa sai ka ce ashe muna zargin wane ashe abin nan kaza ne wallahi duk abin da baka san shi ba da duk detail din shi tafasir din shi gaba ɗaya baka sani ba ka ja bakinka kai shiru ba abin da zai cutar da kai yin magana kuma akan abin da baka sani ba zai cutar da kai to kazafi shi ma in ka san kama wani kaje yi wani da kalma ko ta mazinaci ne ko mashayi ne ko makabiyaci ne ko kaza ne dan yaudara ne alhali kazafi ne ka mishi ba haka bane halin shi ko kuma kika mata ba haka bane halinta to kaje ka warware shi tun kahin wannan ranar ta zo wa akala mala haza kuma ya ci dukiyar wani bai yadda matsala zai amshi bashin wani an hada da nawani hada da nawani hada da nawani koi shi yana da ya ci bilis ya nishi iya rikici in aka je kumsiriya ba san zai yi ko kuma a ya dauki kudin ka ya san cewa kai kin bawo Allah ne ba za ka iya rikici da shi wa safaka dama haza ko kuma ya zubar da jinin wani ya zubar da jinin wani wanda ya zama ruwan dare ga duniya iya cikin alamun tashin kiyama manzala yake cewa yana daga cikin alamun tashin kiyama alharaj alharaj ta ba zuke cewa me ake nisha ma ake Allah manzala yake cewa alqatl shine kisa la yadi alqatl shi mutumin da alqatl shi mutumin da ya kisa bai san me yasa ya kashe kuma shi ma wanda aka kashe almaqtul bai san me yasa aka kashe shi ba haka ake cewa ayuwa ran da adam da kasan kiyashi har a lokacin bibisi ta ake an yi kisan kiyashi saboda ran ba mai da shi komai ba to wannan shi ma yazo ya zubar da jinin wani duk mutumin da wani ya zubar da jini shi gobe kiyama zai kamo wanda ya kashe shi wanda san ba mishi mutuwa ya kashi gaban Allah ce ya rab ya ubangiji sal haza lima qatalani ka tambayi wannan bawan naka me yasa ya kashe ni dan Allah ka tuna wannan rana zaka iya dauka makamikan ni dan uwanka musulmi haka kuma wa daraba haza ya bigi wani ba wani hujja mazalla yake cewa fayu'ta haza min hasanatihi wannan mutumin da ka zalunta a doka ka zage shi sai a baka a bashi ladanka daidai irin zagin da ka mishi a ka ci kudin wani sai a doko daidai kudin shi da ka ci sai a doko ladanka sai a bashi a mutunci shi ne ka ci har a kai karshe mazalla yake cewa fa in faniyat wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum wa urihat alayhi thumma urihat fil nar idan zaman to an zo ana yi wani yazo ai mutun ne wanda ya shahara da wuru da shi aka sai shi ladan aikin da aikata gaba ɗaya ladan ya kare yanzu bai da komai sai zulubi sai kuma ga wasu sun kunno kai ya ubangiji wannan mutumin lokaci kaza shi ya muni kaza ya ubangiji a biya ni bayar lada yanzu sai a riga dauko zunuba wanda ya zalunta daidai zalunci ya sai a cire mai shi shi kuma da zalunci sai a dora mu ana haka manzon Allah ke cewa ukhiza min khatayahum za a riga dauko zunuba wanda ya zalunta fa qurihat alayhi sai a riga jefa mishi ana hurga mishi summa qurihat fil nar karshe sai a dauke shi sai a hurga shi da wuta Allah kiyaye to kaga waɗannan duka sun daga cikin dalilan da wajibi ne mutum ya rayuwar nan ta wuce wasa ba kayan wasa bane lungwashi nan da kin kana ba kayan wasa bane ba kawai an yi ka bane dan ka zo kai abin da kaga dama mutum ya ankara ya san ko me yake aikatawa wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata duk mutumin da ya mutu wa alaihi dainun akan shi akwai bashi fa laysa thamma dinarun wala dirham ya san ho cewa laysa thamma a can ina da can can gobe kiyama babu zancen dinari babu zancen dirhami walakin alhasanatu wassayiat abinda ake hukunci da su kawai shine lada da zunubi in ka tuci mutum sai a dauki ladan ka sai a bashi in bakkar ladan sai a dauko zunubin shi sai a baka karshe kuma kai ka san makomar Allah kiyaye malata akhrajahu alhakim wa siyaqu lahu wa ibn majah wa ahmad من طريقين عن ابن عمر والأول صحيح كما قال الحاكم وافقه الذهبي والثاني حسن كما قال المنذري ورواه الطبراني في الكبير بلفظ الدين ديناني باشي كلا ديوني فمن مات دمت من ديمت وهو ينوي قضاءه ينادى نيا بيا باش دامان بسامبا مظلت فأنا وليه نيني مجب انت لمريش mazalla ce ni zan biya mushi a wancan lokacin ba bayan zuwa wa man mata dukka kuma mazalla ce wanda ya mutu kenan kalan na biyu wa huwa la yanwi qada'ahu bayda niyyan ya biya imana ka dauki bashi mutum kuma an ga ka shiga cikin wasu harkoki ka samu su kudi ka samu damar da zaka biya kawai kake biya mazalla ke ta fa zaka allazi yu'khadhu min hasanati wannan shine wanda za a amsa daga cikin ayyukanka na alheri gobe kiyama za a amsa daga cikin ayyukanka na alheri laysa yawma idin dinarun wala dirham malika mazalla yake cewa babu dinari babu dirhami imana ba sifa ba naira ba dala amurka ba komi a wannan lokacin alhasanatu wasayiat ne suke aiki ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala kenan sai mu tashi hadisin Jabir bin Abdullah Allah kare yarda gare shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah